الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس 24 ذي الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو إيدة دليه حدود 20 wanda ya da 29 ga watan March shekara ta 2000 muna karatun Sahih Muslim a cikin babin janaiza a inda al-Imam an-Nawawi ya kulla mana bayanai dangane da cewa babu ma yuqalu inda dukhulil quburi wad-du'a li ahliha babin da ke bayani akan addu'ar da ake yi ko kuma sallamar da ake yi yayin shiga gurin da yake da kaburbuka ko kuma makabarta da kuma addu'ar da ake wa waɗanda ke kwance a wannan ainihin makabarta yanzu za a koya maka abu biyu kenan a ƙarƙashin wannan babi duk da cewa jiya mun fara shiga wannan babi lokaci ya ƙure mana za a koya maka in an tashi shiga makabarta wace irin sallama ake ina fata an gane saboda a lokacin maguzanci suna da irin sallamar da suke wa makabarta in za su shiga ba sa farawa da assalamu alaikum sai dai su fara da ainihin wato alayka salamullahi ko kuma alaikumus salamu shi yasa wannan maguzanci ne to menene musulunci shine za a karantar da mu a cikin ainihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai sallama ka shiga cikin makabarta wace addu'a za kai musu to duk za a gaya maka anan ina fatan jama'a an gane kamar shiga gida ne in ka zo shiga gida ko da gidanku ne kar kai alkafira ka fada wannan gida sai kai ainihin sallama sai dai in a halin da ya zama sallaman nan za kai ta ga wasu waɗanda suke ainihin basu halatta wata magana ta shiga tsakanin kai da su ba anan ne wasu malamai suke ganin in ka tashi shiga sai dai ka ainihin yi alamar da za ta nuna cewa ka taho gidan in ka tinkari daidai inda ya kamata kamar ɗakin ka sai ka je sai ka musu sallama sai ka ainihin shiga gidan amma gidan da ba naka ba in za ka shiga ko da gidan kaninka ko gidan wanka ko gidan abokinka ko da an baka izini na gaba daya in ka zo shiga sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce cikakkiyar sallama kuma ba a karawa da ta'ala ba a cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu saboda wannan lafazin bai zo daga fiyayyen halitta ba wa in kana Allah ta'ala ko da yake Allah ta'ala ne amma ka sani da cewa kamar yadda yake ba za ka iya cewa bismillahi ta'ala arrahmanir rahim ba haka dai halatta wajen sallama ka kara da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ba sai dai assalamu alaikum wa rahmatullah ka kara da wa barakatuhu wannan ita ce sallamar shiga gida ko kai kakka shiga sai ka roki izini kuma in shigo in suka ce eh sai ka shiga in suka ce dakata sai ka dakata in suka ce koma sai ka koma ka'ida ita ce sallama ba ta halartar maka da shiga gidan da ba naka ba sai kuma ka roki izini izini shine dama yanzu sallama kamar kana cewa ne gani na zo shigo kun yadda in shigo idan haka ake sallama ba ta halatta maka kawai ka afka cikin ɗakin mutane ko kuma cikin gidan mutane ba jama'a ya kamata a kiyaye wannan abu na biyu sallama ba a cewa salamu alaikum ba a cewa salamu alaikum sai dai assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum ko assalamu alaikum amma ba a cewa salamu alaikum wato larabci dole ya ɗauki alu da lanjaye ko kuma ya ɗauki faɗuwar wasali duk suna a larabci haka yake duk sunan da kaga bai ɗauki alu da lanjaye ba kuma bai ɗauki faɗuwar wasali ba ka tabbatar ba larabci ba ne kamar sunan Isma'ila, Ibrahima, Ishaqa, Isra'ila duk waɗannan ba larabci ba ne don haka kaga a farko babu alu da lanjaye ƙarshen shi kuma babu faɗuwar wasali duk inda za ka ga Isra'ilu ko Isra'ila ko Ibrahimu ko Ibrahima ko Ishaqu ko Ishaqa ba za ka taɓa ganin al-Ibrahimu ba ba za ka taɓa ganin al-Ishaqa ba ba za ka taɓa ganin Ibrahimun ba saboda dukkansu asma'ul ajam suna ne wanda ba larabci ba amma kamar sunan Muhammadu larabci ne in ya kasance haka sai ka zo sai ka rubuta shi ya zama Muhammadun ko Muhammadan ko Muhammadin gwargwadon yadda ka'idar na hauta hukunta duk sunan da yake na larabci kuma ya zo a bisa ma'aunin fi'ili kamar Ahmadu, Yazidu shi ma kuma baya ɗaukar ainihin wato kasra kuma baya ɗaukar faɗuwar wasali ba za ka ce barabtu Ahmadan ba sai dai barabtu Ahmada ba za ka ce zahabtu ila Ahmadin ba sai dai ila Ahmada saboda wannan suna wanda ya ginu akan alhamza da hasaɗe da minjaye da dal in ka so ka mai da shi fi'ili aiki za ka iya mai da shi za ka iya cewa Ahmadullah ina gode wa Allah in ka so ka mai da shi suna kuma zai iya zama Ahmadu
to duk sunan da ya zama baka iya jiya shi ya zama fi'ili baya daukar faduwar wasali ka kiyaye wannan saboda haka an zo sallama jama'a haka ake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma ka ce in shigo to har yara haka hadisi yazo sahihi cikin sahihu muslim jabir ya abko dakin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama farat haka sai manzo Allah ya ce koma in ka koma kai sallama sannan ka roki izinin in shigo in aka baka izini ka shigo ka shigo in ba baka izini ba kar ka shigo sai da ya koma da haka ake karantar da addinin musulunci jama'a waɗannan ka'idoji ku je ku nemi littafin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari sahibul hadisi was sunnah wannan littafi an tattara dama yaya ake gaisuwa ya ake sallama ya ake musafaha ya ake gaida mara lafiya ya ake duk abubuwa na ladubban yau da kullum a cikin sunna sannan babban malamin hadisi al-allama al-muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alayhi ya zauna ya karantar da matan aure wannan littafi tare da wasu ƴan mata da ya gama karantar da su kakkafin tsayaye wa littafin aiki sahihul adab al-mufrad dha'iful adab al-mufrad ya ware sahihai ya ware ingantattu ba sahihai nan kana ganin su tas kamar fitowar rana ba ba'in sai nan kana ganin su dirdim kamar duhun wutar jahannama shine yake babin da ke bayanin irin sallamar da ake shiga makabarta da kuma addu'a da ake wa waɗanda ke kwanci a makabarta kana haddathana yahya ibn yahya at-tamimi wa yahya ibn ayyuba wa qutaybah ibn sa'id qala yahya ibn yahya akhbarana wa qala al-akharan haddathana isma'il ibn ja'far عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة الله مدعوك كن سركية قارمة يرداتسي كاغا ما لمن حديثي كاغا إمام مسلم وغوانا إسناد الظاهرين شأخوي قراءة كن فتا كل مثل كوا جماعة وانا وانا اللي تتسي إن بطا إيا هركا بطا جي كي تتسي كما تريد كتا سي كان أيكر تجر بودن يد الله يهولي مكا أنان الله يبايا ند بيوكا كيكما أما إن كتي باكا دوكا شي أي ما إمام مسلم ياكا وانا كباكا باكا 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 سراتين كبير كي بكا بصو أيكر سني سودا الله يوانا بيوان جماعة من قال وانا دشو شريك أن أبي نمري متن يوان ديكي ينا دير كيكي دنگاني دا أكرقها حديثين شي كما جاشي آتي عن أطاء ابن يساري shi kansa afa'u akwai kura a kan shi ma'ana wannan yana da matsala kuma ya sake wa hadisi daga wanda yake da matsala amma Imam Muslim kin a muqaddima ya ce in ya kawo irin wannan sai to karawal wanda zai tallafe shi shike nan sai su wai gari hadisin ya zama sahihi kenan an Aisha annaha qalat Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullama kana lailatuha min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhruju min akhir al-layl ila al-baqi'i Aisha tace duk ranar kwananta da manzon Allah zai zo ya kwana a ɗakin ta in ƙarshen dare yayi sai ya fita zuwa makabartar Baqi makabartar Baqi wata makabarta ce tana nan ainihin gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya zo Madina shi da kansa ya tsaga wannan makabarta da musulunci kenan saboda Madina lokacin nan daga maguzawa sai kiristoci da yahudawa manzon Allah bai dauki gawan musulmi ya je rufe ainihin wato a makabartar maguzawa ko kiristoci ba dan haka sai tsaga tashi makabartar sai ta zama a bayan gidan shi take kenan kusa da masallacin shi amma a yanzu ne za ta zama kusa a lokacin da tana nesa ne kamar yanzu nan mu mutanen mukiya ko munan dake anguwar ƴan awaki misali in ka auna yadda ainihin zabi take da zabi sai ake kan wani wuri ne mai nisa amma yanzu da ka haye nan sai ace ga ta ga zabi ga ta nan nan kusa saboda yadda tsawon zamani da gine-gine yake sawa sai kaga wurare masu nisa sun matso kusa da gidan sai kuma wannan makabarta tana kusa da masallacin a yanzu wurin ƙarshen dare sai annabi ya fita wannan makabartar annabi ya fara rufe sahabin farko shine Usman dan Maz'un sai sanu nuno ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dan uwan manzon Allah ne shine mutumin farko da ya fara mutuwa daga isowar ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya ka fara rufe shi ainihin a wannan makabarta to annabi in ya fita makabarta fa ya kulu ga yadda yake sallama sai ka ji ka haddace ka kai an ka bi a hankali sai ka haddace السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا معجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد فسرت سيني السلام عليكم دار قوم مؤمنين أمنكم الله يتبت غريكو ياكو جدا جم متاني مؤمني واتو تنددي ونما قبرتا متانيني أتكيتو تاواي غريتا غمك مجداكينا Idan haka sai yake cewa amincin Allah ya tabbata ga gidajen mutanen nan mu'minai wa atakum ma tu'aduna gadan abinda ake muku alƙawari zai zo ya same ku a gobe kiyama in aljanna aljanna in sabanin haka Allah ya kiyaye, ma'ana alƙawarin dai da ake alƙawaranta muku zai same ku a gobe. Mu'ajjaluna, komai tsawon jinkiri, ma'ana duk yadda aka yi jinkiri, komai daren dadewa kafin ai tashin kiyama za dai ayi. Dan haka yake gadan al'amarin tashin kiyama duk nisanta kamar gobe-gobe ce, domin Allah cewa innahum yarawnahu ba'ida, ku kafirai suna ganin tashin kiyama akwai sauran lokaci da nisa. Wa narahu qariba, mu kuwa muna ganin abin ya kusa. Dan haka Allah yace iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar, tashin duniya ya kusa har ma wata ya tsage. Abin mamaki, wata ya tsage a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suka ƙaryata manzon Allah, Allah ya nuna musu mu'jiza. Wata ya dare biyu, rabi yana sama, rabi ya sauko kan dutse, sun ganki da idanuwansu guru-guru ba ɓangare guda na wata, kuna gani ga falle guda, ga falle guda a sama. Amma sai suka ce kai lallai Muhammadu bokanci ya ƙasaita fa. Sai suka ƙara kafircewa, sai Allah ya ce wa in yarau ayatan, duk sanda suka ga wata aya yu'ridu, sai su ƙara bijirewa, madadin in sun ga aya su ƙara imani, sai su ƙara bijirewa. Wa yaquluna sihrun mustaqbir, wa yaqulu sihrun mustaqbir, sai su ce ai dama wannan bokanci haka zai doge kullum, sai dai abu ya ci gaba. Wannan ainihin al'amarin mu'jiza da wuce kamar ɗan shekaru kaɗan ba, sai turawan mulki, turawa suka je da turawan Amerika, ƴan sama jannatin masu zuwa binciken sararin samaniya, suka haɗa ainihin jiragansu na tafiya, ainihin wato binciken sararin samaniya. Aka kashe maƙudai biliyoyin dollars na Amerika, aka tafi don aje a yi bincike a sararin samaniya. Suka je a wannan zuwan, sai zama ba su samo komai na abin da suke son su bincika ba. Sai dai zamansu a sararin samaniya ɗin nan, sai suka gano a cikin tarihin wata ashe akwai sanda ya taɓa tsagewa. Iyakar abin da suka gano kenan, su sai suka taho suna ainihin cikin damuwa. Abin da suka je nema ba su samu ba. Da suka dawo, sai ƙasar Amerika aka yi ta zarginsu, aka ce kun kashe biliyoyin dollars a iska, kuɗin da yake da an taimakawa talakawa da rayuwarsu ta yi kyau. Sai ɗaya daga cikinsu ya ce mun gano abin da yake ba mu taɓa sanin shi ba sai a wannan tafiyar, kuma babu wani littafi da ya taɓa kawo tarihin wannan sai littafin musulmi Alƙur'ani. Alƙur'ani a cikin fadara guda aya ɗaya rak, sai ya ba da labarin su kuwa suka kashe biliyoyin kuɗi, sannan suka je suka dawo, kuma suka dawo aka yi ta zarginsu. Ya sa kai musulmi Allah ya maka gata, duk musulmin da yake ba shi ba abu Alƙur'ani, shi ke nan ba shi, ba shi da uwa, ba shi da uba, ke nan ya gama asarar duniya da lahira. Binciken da yake su sai wane da wane ya isa, kai ku musulmi yanzu kana buɗe Alƙur'ani, ya ce Allah yana ce maka iqtarabati sa'atu wa inshaqqal qamaru, duk wannan binciken Allah ya gama maka shi a ɗan lokaci. Amma da yake su ma kafiran kafiran ne fa, irin na yanzu irin na daɗin ne, wannan bai sa su yi imani ba. Akwai bincike da dama za su je su yi, sai su ce babu littafin da ya zo da tarihin wannan binciken sai Ƙur'ani. Ba ma da ma ranar muke gaya muku, Bature ya ce in za ka shiga laboratory, in za ka shiga ɗakin bincike, ka aje imaninka da aƙidarka da addininka a waje, don haka ko ka ga wani addini gaskiya ne ba za ka bi ba. Ya sa Dr. Morris Bakayil, wani dakta ne akan ilimi na yanayi haka irin wannan Bafaransa, ya yi bincike duk gaba ɗayan bincikenshi, ya ce bai taɓa samun Alƙur'ani ya warware bincikenshi ba, sai dai Ƙur'ani ya ƙara sharhi. Amma duk sanda ya bincike ya gwada da Bible Old and New Testament da sabo da tsohon alƙawari, sai ga cewa sabon alƙawari ko tsohon alƙawari yana rusa bincikenshi. Da sai ga yin littafi the Quran, the Bible and the Science, Alƙur'ani Alkitab al-Muqaddas wa ilm al-Hadith, Ƙur'ani a gwada shi da ilimin kimiyya da kuma littattafan Kiristoci da Yahudawa. Yake ya gane cewa Alƙur'ani babu ƙarya, babu mutu a cikinsa, amma kuma bai musulunci ba. Saboda wannan musulunci da ka gani, sai in Allah ya maka banga fatar, sai in Allah yana son ka fa za ka musulunta. In Allah ba ya son ka sai baka kai ta kafirci, kana mutuwa sai maka ka a wuce, sai kuduhu sagulluhu, ku kama arni ku tsauri. Sai sa in ka waye gari ka ganka a musulunci, ka gode wa Allah. Duk halin da ka shiga na ƙuncin rayuwa, yunwa, wahala, babu, ka gode wa Allah. Yanzu haka wani yana can ya yi wa rana sujuda, ba zai ɗaga kanshi ba sai sanda ainihin ta fito da asuba. Kudin su bautawa, bauta a isa, wani ga Allah ya ce ranar alkiyama ash-shamsu wal qamaru mukawwarani fi nari jahannama, da rana da wata sai Allah ya ce bin su ranar kiyama ya wurga su a wuta, ba don sun yi laifi ba, don a tuzarta masu bauta musu. Allah da ka dogara da shi sai a ce gashi a wuta, ka fatan ka san dama nan ne makomaka. Allah ya shirya da ni, shi ne sai yake cewa komai daren dadewa wannan alƙawari zai zo muku. Wa inna in sha Allahu bikum lahiquna, mu kuma in Allah ya so muna nan, mu ma masu riskarku ne, muna nan tafi akan hanya. Wannan in sha Allahu da yake ba wai saboda yana kokwantar mutuwa bane, malamai suka ce ɗayan ma'ana biyu, ko dai ya zama saboda Allah ya ce da Annabi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah, kar ka sake cewa zan yi kaza gobe sai ka ce insha Allah. Wadhkur rabbaka idha nasita, in ka manta da zarar ka tuna ka ce insha Allah, kamar ka ce wani zan zo ziyara ka gobe to shi kenan ka zaka ba sai da zafi insha Allah, kaga ka manta da sai ka tauri sai ka hada ta zama mun gane wannan da kyau. Abu na gaba haka ce saboda babu tabbaci akan in ya mutu wannan makabarta za a rike shi, don haka yake in Allah ya so mu ma nan ne za a rike mu, in kuma Allah bai so ba inda Allah ya so sai a rike mu. Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqad, Allah ka gafarta wa mutanen makabartar baqi'ul gharqad. Gharqad din ana samu ana kiranta da al-gharqad ne saboda ciyawa mai ainihin sarkakiya da take wurin, wadda wannan ciyawa tana da ainihin sarkakiyar da take da duhu, wadda in ba za a jiyo ka ka tsaya bayan ta sai ka samu kariya ko daga bayan ta, ko sai Yahudawa Annabi yake karshen duniyar annabi su ana kashe su, su take za ta ainihin rinka za su rinka fakewa da ita, wadda za su rinka samun kariya insha Allah daga gare ta. Duk wani abu da ba Yahudi ya tsaya ya fake in ya tona a cikin ko jini ko dutse ko menene sai ke kai musulmi da ba Yahudi ya fake a baya na zo ka kashe. Amma sai Annabi yake sai dai wannan al-gharqad din shine a Sheikh As'ad al-Tamimi tsohon limamin masallacin Qudus yake, dan haka Yahudawa sun dage suna ta ainihin shuka ita wannan al-gharqad din. To ita baki a makabarta ce wadda akwai irin wannan ciyawa a ciki, ya ka sa mata al-baqi'ul gharqad, baki wato wuri wanda yake al-gharqad ne wannan ciyawa da dama. Walam yusim Qutaybatu qawlahu, amma Qutaybatu bai tsayar da wannan magana cewa wa atakum ba a cikin tashi riwayar. A wani bugu na Sahih Muslim walam yaqul wa atakum, a cikin riwayar Qutayba bai ce wa atakum ba. Wannan ɗaya daga cikin sallama kenan ta makabarta, jama'a kiyaye sallamar makabarta. Assalamu alaikum ahla dari qaumin mu'minina, assalamu alaikum dari qaumin mu'minina, wa atakum ma tu'aduna gadan mu'ajjaluna wa inna in sha Allahu bikum lahiquna. To anan kai kuma sai ka dubi sunan makabartar ku, Allahumma ghafir li ahli makabartar hayin ojo. Misali eh sai ma sunan makabartar ku zaka faɗa ko, tunda ba sunan taku baki a bako in sunan makabartar ku kaza, in ka zo sai ka sa daidai sunan. Allah ka gafarta wa mutanen da ke kwanta a makabarta kaza ko makamantar haka. Sai ita ce wai ciyawa ce bishiya, wato baka san wannan da yake yaduwa mai kamar ganyen kabewa ne ya sassarka su a Hausa ba yar yaɗi, kamar yar yaɗi, to ga ciyawa jikinta ga ganye ga kuma tsaya tare da ita. Haddathani Harun ibn Sa'id al-Ayli, haddathana Abdullah ibn Wahb qala akhbarana ibn Jurayj an Abdullah ibn Kathir ibn al-Muttalib annahu sami'a Muhammad ibn Qais yaqulu sami'tu Aisha tuhaddithu fi ainihin wato Muhammad dan Qais, waje Aisha tana karantar da hadisi. Fa qalat, da abinda Aisha take karantawa tana cewa ala uhaddithukum anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa anni, kuna san baku wani labari dake tsakanina ni da annabi Muhammad tsira da amincin Allah sabbata gare shi, kuna san ga muku wani sirri tsakanina da mijina Aisha kenan. Tunda mas'alar karatu ce, mas'ala ce ta faru yadda yake zaka ji hakikanin al'amari, akwai inda har annabi ya tuhunci Aisha da ke wani laifi, amma saboda amanar sahabbai shine yanzu take cewa ko kuna san baku wani sirri wani labari tsakanina da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kulna bala, sai muka ce da ita eh muna so ki karantar da mu. Hawala sanad, wa haddathani man sami'a Hajjajan al-A'war wal lafz lahu qala haddathana Hajjaj ibn Muhammad haddathana ibn Jurayj akhbarani Abdullah rajulun min Quraysh an Muhammad ibn Qais ibn Makhramah ibn al-Muttalib أنه قال يوما كذا وانا اسناد ما ذاك ما اقول في اتجاه اما سؤال القاضي وسؤال الامام النووي سن كنت مساله في بيان يد تكي saboda ba aji ne nan da muke dirasatu al-asanid ba ana dan tattaunawa ne a ji hukunta kawai sai abin da yazan babu makama. Shi Muhammad dan Qais yace ala uhaddithukum anni wa an ummi, shi kuma da yaje zai karantar da hadisin sai ce wa almajiranki kuna san in baku labarin wata matsala da ke tsakanina da babata, wani abu da ya faru tsakanina da babata. Qala, sai shi ne riwaya yake fadanna annahu yuridu ummuhu allati waladathu, sai muka tsammaci cewa malamin mu yana nufin babashi wadda ta karantar da shi. Qala, babashi wadda ta haife shi. Qala, sai muka ji ya ce qalat Aisha ta ce, to daga nan sai muka gane yana nufin babashi ta wajen hukunci kenan. Aisha uwar mu'mini, in dai kai mu'mini ne to Aisha da sauran matan annabi to uwayenka ne, in kuwa kai kafiri ne to Aisha ba uwarka ba ce. Kike mun matsala tana da sauki, duk wanda kuka ji ya bude baki ya zagi Aisha to kafiri ne ba uwar shi bace. amma wanda duk yadda Aisha baiwar Allah ce uwar ki ce to uwar ki ce shi kuma mumini ne ma'ana na daga ake alamar imani ka yadda da cewa Aisha da sauran matan Annabi duk uwayenka ne to in shi addis sun fasikantar da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga su dubuwanta su ce mazinaciya ce sai su dubuwanta su ce mai gulma ce sai su dubuwanta su ce munafika ce sai su dubi duk gaba ɗayan sai da suka fatatta ke matan Annabi kakaf babu matan Annabi kwaya daya da ƴan shi'a suke yabawa har Khadijatul Kubra zaka ji suna kare ta ba a cikin ƴaƴan Annabi ma babu wanda zaka ji suna karewa sai Fatima a cikin jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda suka fi nuna wa kauna sai Husaini Hassan ma cewa suke munafiki ƙarshe ƴan shi'a sai sun waye gari in kana bin su a hankali sai sun fatatta ce maka duk wani wanda ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji dan al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi wani babban malamin hadisi yace waɗannan mutane ƴan shi'a sun hari su ci mutuncin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ne sai suka ga cewa duk sanda suka zo suka zagi Annabi ba za a yadda ba sai suke komawa bangaren matan Annabi sallallahu alaihi wasallama da abokan shi duk mutumin da yake mutum ne datti da mai mutunci zaka ga yana da abokai biyu aboki na ɗaya shine iyalan gida abokan zama na gida na waje kuma su ne abokai bangare na biyu to aka nuna matan nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam an tunkuɗe su gefe guda saboda daga fajira sai fasika bakin su ya sari ɗan yanka shi waje kuma suka ce duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda baki ɗaya sai dai kwaya hudu suka dubi mafi girma daga cikinsu Abubakar da Umar al-Kashi Abu Umar al-Kashi ko Abu Amr al-Kashi a cikin littafin Rijal al-Kashi yace duk wata zina da aka yi da duk wata giya da aka sha da duk wani jini da aka zubar aka yi kisan kai alhakin yana kan Abubakar da Umar har duniya ta tashi ya jama'ar musulmi yaushe ne da in dai ɗanka ne ɗan halal wato sai ya yarda da kai amma matanka karuwai ne abokanka matuta ne ɗan damfara ne duk wani laifi da ya faru a cikin tawagarka yana kansu ina so yadda yake maka ya jama'a ya kamata mai hankali ya lura shi yasa yana daga cikin strategy na ƴan shi'a matakan da suke bi ba za a fara karantar da kai addini ba sai dai a ainihin sanya maka aqida kawai ta taqdisu shuyukhi wal a'imma girmama limamai da shehunnai in aka to a haka shikenan in aka bakka da jahilci to daga ƙarshe duk abin da ake so a kifa maka sai a kifa maka ku dubi mutanen ƙasar Iran ba a samu daman mallakar zuciyarsu ba sai da aka kashe mafi yawancin malaman ahlus sunna dan Allah ka je ka karanta littafin ma za ya jiri li ahli sunnati fi Iran ne ke samuwar ahli sunna ne a Iran ka je ka karanta wannan littafin duk wani malami mujtahidi hamshaki kwararre a cikin ilimi na ahli sunna sai da suka share shi a bayan kasa abu na farko kenan abu na biyu jahilan gari kuma sai aka basu da jahilci sai aka tunkuɗa musu al'adu irin na turawa da yahudawa da fi kasar Iran ka gani in ba wanda ake kira malami ba wanda zaka ga ya ajeje mu ko kuma ya sa riga irin ta musulunci duk wanda ka gani sai dai ka ganshi zanzare da ainihin shirt ko t-shirt ko kuma yana sanye da coat ko necktie kuma ya askeje mu kuma an ce daular musulunci ke duk inda aka kirari sai dai a taho zanga-zanga saboda duk sanda kake son ka mallaki mutane sai ka basu da jahilci in ka karantar da mutane addini ran da ka zo kace za a saba karatun sai su maka tawaye me yasa sai a basu da jahilci dan a sarrafa su yadda ake so Allah ya kiyaye Aisha Allah ya kara mata yarda tace ala uhaddithukum anni وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنا باكو لاباري نامي دا منزون الله با قلنا بلا مكتش حكا أبن يكي مناسون شبام لاباري ياكي بابا مو قال سيني رواية محمد يكي قالت في آئشة تكي لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها انجي وعين دا دلن قوانا النبي أتاكي نايي انقلب فوضع رداءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيا كنتا sai ya mirgina ya juya sai ya cire mayafin shi wa khala'ana alaihi kuma ya kwabe ta kalman shi sai ba'a kuma inda rijlaihi sai ya sanya su daidai inda kafashin fadar shi take daidai inda ina kwanta nan kafashi ba ta kasance sai aje ta kalman shi a nan wa ba sata tarafa izarihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kimfida gefan kwargallan shi ala turashihi gefan zanin shi da yake daurawa sai ya sa shi ainihin akan shimfidar shi kamar kace akan kafafa shi ko akan tabarmar shi fataja a sai ya kwanta tawali uku babu ruwan annabi sallallahu alaihi wasallama da kyalkyalan duniya ranar da ainihin Umar ya shiga daki wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya je samu annabi ya kwanta akan tabarma irin wannan tabarma karauni tabarma wanda ake saka da kaba annabi ya tashi ga gunina zuba a jikin shi ga kuma ainihin duk dabbar dabbaran tabarma ya fito miki inna Umar ya kace da ku sai kiyama dan Allah yanzu kai ne kake kwance haka hatta bar ma tana maka limata a jita ba sarakunan kafirai Kaisar da Kisra da wane ne duk suna cikin ni'ima yace Umar baka yadda mu da lahira su da duniya ba yace na yadda yake haka abin yake cikin duniya mun kuma lahira ta mu a karkashin haka sai kuma annabi yace duniya kurkuku ce ga mumini aljanna ce ga kafiri duk irin wahalar da kai mumini kake sha a wannan duniya ko ainihin duk irin dadin da kake sha a wannan duniya to kamar kana cikin kurkuku ne an gwada da dadin da baka sha a lahira duk ni'imar da kaga kafiri yana cikin ta a nan duniya in an gwada da irin wahalar da zai shiga a lahira to a nan duniya a kurkuku yake ciki a aljanna yake ciki afwan kuma atake falan yan bas annabi bai dade a kwance ba illa raisama sai dan kadan zanna an kadra qatti sai ya tsammaci nayi bacci ya dan kwanta kadan sai ya zaci cewa ni Aisha ma tashi bacci ya kwashe ni fa akhadha rida'ahu ruwaidan sai ya dauki mayafin shi a hankali haka dan kai ya tashi ta bacci wannan aka ce yana daga cikin ladabin in kaga mutun yana bacci kar ka zo kai bijabijan da zaka tashe shi a wurin kai a hankali ka janye abin da kake so ka janye ka tashi ka ainihin bashi kakka zo ga abin da baka dauka madadin ka dauka ka shigo babu natsuwa ka bige nan ka bige nan ka dau abin ka kuma ka tashe shi bacci kaga duk al'amari ya lalace kenan sai annabi ya jama ya fin shi a hankali wanta ala ruwaidan ya sanya takalmin shi a tsanaki a hankali ya fataha albaba ya bude kofar daki fa faraja ya fita kuma a jafahu sannan ya jawo kofar yarke ta ruwaidan a hankali fa ja'altu jir'i da naga ya fita a cikin ba bacci ne ba dama na yi lambo ne nayi shiru nayi lub da naga yana abubuwa a hankali ne ma sai nayi shiru idan me yake nufi da naga ya rufe kofa a hankali fa ja'altu jir'i fi ra'si ne ma sai na sanya riga ta a wuyana nan da nan sai na dauko riga ta na sa waqtamartu na sanya hijabina wa taqanna'tu izari na daura zanina kuma taqaltu ala ithrihi sai na bi bayan shi inga ina zai je hatta ja'a al-baqi'a hasi da yazo makabartar baqi'a fa qama sai na hange shi ya tsaya a tsaye fa atala al-qiyama ya dade a tsaye kuma rafa'a yadayhi sa'annan ya daga hannayen shi salasa marratin so uku sai inga ya daga hannun shi haka sai ya sauke sai ya daga hannun shi sai ya sauke sai ya daga hannun shi sai ya sauke wato addu'a kenan kuma harafa fal harafu da naga ya juyo to dama ana tunda an tafi shi ke gaba ni na tsaya da gaba ina ga abin da yake ina ganin ya juyo kun gani ce daga gaba kenan ni ma sai na juyo fa asra'a ya dan yi sauri fa asra'atu ni ma sai na sauri fa harwala ya gaggawa fa harwaltu ni ma sai na gaggawa fa ahdara ya iso fa ahdartu ni ma na riga shi isowa fa sabaqtu amma sai na riga shi dan ina gaba fa dakhaltu sai na shiga daki fa laysa illa an taja'atu ina kwanciya fa dakhala shikenan sai na ji shi ya shigo sa'ul mufaja'a kenan ina shiga na kwanta sai wuf shi kuma sai gashi ya shigo fakala sai yace malaki ya Aish ya ce Aish lafiya me yasa ne ki munada kenan zamu ji a cikin sharhi zamu dan tattauna Bahaushe ma yana yin munada ko yana ce maka dan ladiyo sai gaji suna ce maka dan lau ana yin munada a Hausa duk akwai irin wannan akwai sunayen da in Bahaushe ya zo kawai sai ya datse su sunan Asma'u Bahaushe yaushe zai tsaya ba ta lokaci yana cewa Asma'u sai ya ce Ma'u shine munada wato suna ne sai ka raba shi biyu sai ka daura jikin ka rinka fada mutum munada ne ana fadi ne asali don tausasawa kamar da zaka ce habawa ne sai ka ce haba ma'u kai ka dan kace haba asma'u abin yayi a tsaye haka kamar azara haba ma'u misali to ya Aisha madadin ya Aisha to sai ce ya Aisha ya ce Aisha dama sunan Aisha mai ma'anar ki mai rayuwa dan sunaye ne waɗanda daga jahiliya suke amma musulunci ya yarda da su in kuji sun sa wa ya Aisha wato ana yawan haifarwa uwarta ko ubanta ƴaƴa mata ne suna mutuwa don aka haifi wata sai a ce Aisha wato ana fatan ta rayu daga al-Aisha kamar Fatima yayayya ana fatan rayu sai yake ya Aisha ya ce Aisha haki ya Rabiyatan me yasa naji ki kina haki kina ainihin sassauta numfashi yana hawa yana sauka lafiya naji ki kina abin nan me yasa ne ki kala Aisha tace kuntu sai nace lafiya babu komai lafiya kalau kala sai annabi yake la tukhbirinni wallahi ko ki gaya mini aw la yukhbiranni latiful khabir ko kuma Allah mai tausasawa mai iya bada labari ya bani labari ita ta san sauran saboda an taba yin wata mas'ala haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranar dakin Hafsa kicinan sai Hafsa ta tafi ta gaida iyayenta kafin ta dawo sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira baiwar shi Mariya ya kwanta da ita a wannan daki na Hafsa shikenan Hafsa tana dawowa ta riske su, shikenan ranta ya baci, aini an ci mutunci na kasan wata matan nacin tsiya, ba ta da fada cin surutu. Sai ke kwana bakwai tana maimaita magana ɗaya, ɗan omo kawai da kai tun tube da shi, bai wuce su ne biyar ba fa, amma zai da ce nan omon ma ni nake tsaye, kuma a zo a zubar. Duk sanda ta tuna sai ta maka mita, mita, mita. To shikenan sai ta mita, ai ni an wulakanta ni ma, ni ba a maida ni daraja ta ɗaya ma da baiwa, tun da dai ana kawo baiwa a kwanta a gadona. Sai Annabi yake don Allah ki rufa asiri, duk yadda ka kai ga al'amarinka wani lokacin sai ka waye gari ka ganka a wani kurkuku na mace. Yanzu Annabi ne yake baiwa matar shi haƙuri ba, don Allah ki yi haƙuri. Kar ki gaya wa kowa matsalan nan, ke dan ma ki ji daɗi, kin ga wannan baiwar, to na haramta wa kaina, tare da cewa fa halacci. Amma dan duk mata tana son ta ji ita kadai ce a fili. To sai yake ya haramta wa kanshi wannan baiwar ma, yadda yake ita Hafsa ta ji daɗi. To amma duk da haka, sai da ainihin Hafsa ta je ta faɗi wannan labari. Annabi na fita sai ta je ta samu Aisha. Aisha kunnen ki nawa? Aikin ne na bukara na uku su sha labari yau wata matsala ta faru, amma dai ya ce kan faɗa, amma kin san ni Aminu yake ce ke Aminu ya tace. Kin ji hamma ya haramta wa kanshi wannan baiwa. Sai suka yi tafi suka yi murna shikenan. Duk suka gama tsibinin su can sai Allah ya saukar da aya ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ya gaya wa Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Sai dun izo ya daɗa Hafsa. Ke Hafsa ya muka yi da ke? Kace me ya faru? Ba mun yi baki gaya kowa ba, tace ai ban gaya kowa ba. Yake to Allah ya ce kin gaya wa Aisha. Ko za ki kare ta Allah ne? Shi ne tsara su sai suka yi tseme ma kuma suka ji kunya. To kaga Aisha ta san Allah nan dai yana nan, in ma an ɓoye zai bayyana. Don haka da Annabi ya ce ko ki gaya mini me ya kawo wannan hakin, kina kwance ki rinka haki, me ya kawo hakin, ko kuma Allah zai gaya mini. Qalat qultu ya Rasulullah, sai nace ya manzon Allah, bi abi anta wa ummi, na baka fansar uwata da ubana. Fa akhbartuhu, kawai sai na baki labari, nace ai ga yadda aka yi, ga yadda aka yi. A cikin ba da labarin kamar yadda zaka zo ka ji, ita tana tsammanin ya fita ya tafi ɗakin wata mata ta ce, shi ne duk ya kai ga wannan irin ainihin matsala. To waɗannan irin ɗabi'un da suke faruwa tsakanin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko irin ɗabi'un da ke faruwa tsakanin sahabbai, su ne ƴan Shi'a da yake zindiƙanci ya zauna a zuciyarsu, sai suke cewa ai wannan matsalar ita ta kafirtar da waɗannan sahabba. Ɗabi'ar ɗan adam ba a zargin ɗan adam akan ɗabi'ar shi. Misali, Bahaushe ya ce kowa ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa. Duk mutumin da ya ci ya ƙoshi an san komai duk ran daɗewa zai kashi. Duk mutumin da ya sha ruwa ya ƙoshi an san wata ran zai fitsari. To duk girmanka in ka tsuguna ka ce jama'a da Allah ku ɗan saurare ni zan shiga bayi.
Za ki ɗan to daga kuna nan ya kuna kashi? Ko ba ke wani irin bantan banza ne kuma? Ko ba haka ba?
Dan yalla bai ne za a zage shi dan ya yi kashi? To ashe ɗabi'ar ɗan adam, ɗan adam ya ɗabi'antu da ɗabi'u kamar haka. Na ɗaya farin ciki, na biyu baƙin ciki, da fushi da yarda. To duk abin da ɗan adam ya na irin waɗannan ɗabi'un ba a zargin shi akai sai dai in ya ƙetar haddi. Shi yasa shari'ar musulunci ta halatta gaba kwana uku. In mutum ya ɓata maka rai, za ka iya share shi kwana uku baka magana da shi. In ya maka salama wa alaikum salam kawai shi kenan. Ya wani ya zo ya faɗi saƙo shi to banza da shi. Da Allah ina tambaya ne sai ka tashi maka bashi wuri. Shari'a ta halatta kai wa mutum hakan ya ɓata maka rai gwargwadon kwana uku don ka huce. Amma Annabi yake ran da kwana uku ta cika wanda ya fara magana da ɗan uwan shi ya fi alheri a wurin Allah. Ai saboda me? Saboda Allah ya san dan adam yana da ɗabi'ar fushi. Wani lokacin aka ɓata maka rai, in ka ɗan yi fushi an jima sai ka huce sai ka fita. Don haka aka ce in ka samu yara guda biyu suna dambe, kar ka zo saboda kai ne babba ka bi su da gudu ka tarwatsa su, za su je gaba su sake.
Amma in ka same su raba su sai ka ce me ya faru, ka tambayi ɗaya sai ka yi ajiyar zuciya, wanda yana harara yana nuna shi sai ya faɗa, yana gama faɗi sai ka je ajiyar zuciya, to ya huce kenan. To kai kuma me ya maka? Sai ka ji shi ma ya fara faɗi, wani yana kuka ka ce faɗi dai, in ya gama shi ma sai ajiyar zuciya. To duk jawabin da kai musu za su iya fahimta, saboda na farko an goge rai ne a aikace kowa da ƙarfin kowa, na biyu kuma kowa ya faɗi abin da ya dame shi. To haka ake yin sulhu jama'a. Ya wannan ya kamata sai ku fahimta irin waɗannan abubuwan da zaka ji mata Annabi ta ce kaza, sun yi kaza, sun ɗabi'u ne irin na yau da kullum. A cikin wata riwaya ta Bukhari aka ce zuma ce Annabi yake zuwa yake sha a ɗakin Safiya, sai su Aisha suka ce mu haɗe mishi kai, da ya shigo ɗakin mu ce bakin shi na ɗoyi in ya sha zuma. Annabi ya fi kowa fahimtar musulunci, Annabi ya fi kowa fahimtar aqida. Annabi ya ce su Aisha da Hafsa sun zama kafirai saboda sun mai wannan abin. Duk wani malami duk ilimin shi duk karatun shi in ya ce Aisha da Hafsa sun zama kafirai saboda wannan, sai mu ce ƙarya ike, dan Annabi shine sayyidul fuqaha'i. Duk malamin fiqhin duniya baki daya karkashin fiqhin manzon Allah yake. Amma ga Aisha da Hafsa suka haɗe kai. Aisha Annabi na shigowa ɗakin ta sai ta kauda kai tana rufe hanci. Annabi ya ce menene kake bakin ka ne ke wayi? Ni fi shine. Ita ba wani abu zuma ce, kai wannan zuma subhanallah tana tosa kai tsara abin. Sai ce to shi kenan bari mu fita. Sai fita yana shiga ɗakin Hafsa ita ma subhanallah ne ke ɗoyi haka duk ta to
a ce haɗin kai suka yi ce zuma ce fa, kai wannan zuma ta je ta sha wani wuri mai wari kaza, kai ce to dai ba na sake san zuma, dama dalilin da yasa suka mai haka ke. Annabi bai ce kun zama kafirai ba tunda kun mun munafiki. To Annabi ya fi duk wani malami fahimta karatu. Kai yanzu daga baya ba za ka so ai na fahimci addini, dan haka Aisha da Hafsa tunda suka yaka sun zama kafirai. Ai na ka zama na kafirai. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta bashi labari. Kala ne riwaya yake, sai Annabi yace fa anti sawadul ladhi ra'aytu amami, yace duhun da na rinka gani dama a gabana lokacin da nake tafowa.
Kunta na'am sai nake in fala hadani fi sadari lahdata, sai Annabi ya bangaje ni haka kirjina, kuma kace mun saki ba mu yi da Allah kin suka sa mana ido akan abubuwa au ga'ati, yace wannan bangaba da yamin hasse da naji zafi. In ma kala sa'annan sai Annabi yace azananti an ya'isa Allahu alayki wa rasuluhu, Aisha kina zaton Allah da manzon Allah za su cuce ki, za su ci amana ki, kina jin ina ranar kwanan ki zan tafi in kwanta da wata ne hakike dina ki sa mini ido? Kalat ce take mahama yaktumin nasu ya'lamuhu Allah, duk yadda ma mutane suka boye labari Allah zai tona asirin. Na'am take in gaskiya saboda Allah da na tsammaci zaka ha'ince ni. Kalat sai Annabi yake ba ha'inta ki zan ba, fa inna jibril atani hina ra'aiti, san da kika ga na fita din nan mala'ika jibril ne zo guri na, fanadani ya kira ni fa akhfahu minki, amma sai kiran kasa kasa da muryar shi yadda ke ba ki ji ba, ya koya kiran yadda ba za ki ji ba, fa ajabtu na amsa mishi fa akhfaytuhu minki, wajen amsawa ni ma sai ni kasa kasa da muryata yadda na koya miki ba za ki ji ba. Wa lam yakun yadkhulu alayki wa qad wada'ti siyabaki, ba zai yi mala'ika jibril ya shigo ɗakin ki ba bayan kin riga kin cire kayan ki. Mala'ika ba zai shigo ba haka, kin cire kayanki, kin cire kaza, kin cire kaza, ba zai ainihin shigo ya ainihin wato same ni ya faɗa mini wani sako ba, tunda dai ke kin riga kin kwaɓe kayanki. Wazanantu an kadra qatti, a lokacin sai na tsammaci cewa kin yi bacci ne, fakarihitu an ukizati, sai na kyamaci in tashe ki, wa khashitu an tastawhishi, kuma na ji tsoron kakki firgita ki gaba tsakar dare in tashe ki, in ce miki zan je makabarta, ni wa sai ki tsora ki, don haka na janye jikina a hankali na tafi. Sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai Annabi ya ce inna rabbaka, Annabi yake sai mala'ika Jibril yake da ni, lallai Allah ubangijinka ya amurka yana umarninka an ta'ti ahla al-baqi'i, ka tafi makabartar baqi'a a yanzu da daddare fa tasta da sura lahu, to sai Allah ya gafarta mu. Jama'a wannan na daga abin da muka jawo hankalin musulmi a baya, cewa shi Annabi Allah yana bayyana mishi yaje yayi kaza yanzu nan take, ni kuma sai aka bayyana mana kawai a jimillance, mu ba mu san mamatan nan yanzu suna da buƙatar kaza, suna cikin halin kaza, dan haka ake buƙatar yau suwa ne sun je ziyara makabarta, gobe suwa ne jibi suwa ne, haka dai ake buƙatar. Kalat fa qultu, Aisha tace sai nace kaifa aqulu lahum, to yanzu inda ni ce naje makabartar ya zan ce musu, ya zan yi sallama, ya zan yi addu'a ya rasulullahi ya manzon Allah. Jama'a kun ji yadda sahabbai suka fahimci addini ko? Wato ko Annabi ya ce ayi addu'a, sai su ce to wa ake addu'a, su ba irin mu bane mutum ya ce to bari in kaga Allahumma salli ala Muhammadin adada samawati wal ardi adada kaza adada kaza, duk sahabbai sun iya wannan larabcin, amma sai su tambayi manzo Allah ya za a yi. Yanzu Aisha dan Allah, da Aisha Imam Zahabi ya ce ta fi duk wata mace karatu a duniyar nan, amma Aisha ba ce ta kasa tsara addu'a ne, amma duk da haka sai ta ce in na shiga makabartar ya zan ce. Amma yanzu sai ka ga mutum ya je ya ɗauko wata addu'a ga ta shafi biyu, wata addu'a ce shafi biyu, Annabi sai yake baka wahala, ko yake hana ka neman abinci? A je a ce wai Abu Huraira wai yana da buhu guda na ƙwallon dabino, kullum gari ya waye sai yayi zikiri yawan ƙwallon dabino nan zai fita, kullum yamma ta ce Abu Huraira ba zai taɓa aiki ba ke. Buhu guda na ƙwallon dabino ko cewa kai sai ka kirga cikin ka fita, sai ka biyo rana za ka gama. Kuma a ce daga kasuwa kai marmaza ka dawo kafin magariba, ka kirga shi dole ka dawo da azhar, ka fara kirga kafin rana ta faɗi. To shi kenan kai duk gaba ɗaya rayuwarka to ina abinci fa? Kaga addini da sahabbai suke bi ba shi da wahala a ciki. Ni Aisha take kana sai Annabi yake kuli in kin je kike assalamu ala ahli diyar min al mu'minina wal muslimina wa yarhamu Allahu al mustaqdimina minna wal mutaakhirina wa inna in sha Allahu bikum lahiquna. Jama'a kun ji lafazi na biyu, wata addu'a ce daban yanzu kuma wannan assalamu ala ahli diyar min al mu'minina wal muslimina, aminkin Allah ya tabbata ga makabartu ko gidajen mu'mine da musulmi. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal-mustaakhirina, Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu lahira da kuma waɗanda suke jinkiri ba su tafi ba tukuna, waɗanda suna nan tafi akan hanya. Wa inna in sha Allahu bikum lahiquna, mu in Allah ya so muna nan lahiquna na lahiquna, wa inna in sha Allahu bikum na lahiquna, mu ma in Allah ya so lallai muna nan za mu riske ku. Wannan lafazin addu'a ta biyu ke ka kiyaye
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
فتعليك وانا سلماتينا تردع الدعاء تجبع ايكم انت شبع مقبرتر وذن كاجي زيارة قبر بابنك كو بابركا كو ماترك كو كموك كو كنيت كو مقبرتر حكا انت شبع سيكا دي سقيا سيكا فستان كفستا بيدينا متوسيكا كراسونا شبعنا سلما اتس منا شب محمد سيكا شبع السلام عليكم يا محمد وانا كايمة سلماتينا سيكا مكجوية سيكا ذن كفستان كالقبلة كأدهن سيكا نشع الدعاء sai da kaje ziyararsu sannan kuma sai kai addu'a ga duk mamatan da ke kwance a wurin gaba daya sannan kuma sai kai addu'a ga musulmi gaba daya matattu da masu rai sai ka fito daga makabarta
in ku ya zama ka je ziyara ne kadai ta makabarta ba wani ba in ka je sai kai wannan addu'ar ta sallama shiga in ka je duk inda ka samu a makabarta sai ka tsaya sai ka fuskanci alƙibla ka daga hannu sai kai addu'a kamar yadda ainihin zamu zo mu ji insha Allah daga sharhohi da shi al-Imam an-Nawawi zai fitar mana na waɗannan hadisi
wannan
ah in ka ce assalamu alaikum ko aka ce assalamu alayka ga sallama ga shi wannan mamaci da kaje ai ba kai laifi ba ko sallama yau da kullun ka hadu da mutum kace assalamu alayka babu laifi ya zo cikin sunna in kace assalamu alaikum babu laifi ya zo cikin sunna insha Allah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن ألقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر من ذن الله كسنتين أقو يد صحبان شأدعى إن سنت تزوى مقبرتا فكان قائلهم يقول هر قيدة جتكين فأكن سامسوة عند النبي كران كسكن شيء في رواية أبي بكر أشير رواية أبو بكر بن أبي شيبة السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار باللفظ لك أوقع كي يتبت وكتي السلام على أهل الديار وكتي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية كاك يد لفظ يكفيك كي يتلنك أي قوة لأيد كجيش يسا in ka san in kace zaka haddace duka ukun zasu yi maka wahala sai ka samu kwakwara guda ɗaya kai kyakkyawar hadda duk sanda kaje zaka shiga makabarta sai ka kwanta kalman ka kafin ka shiga makabarta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hana a shiga makabartan musulmi da takalmi makabarta arna ake shiga da takalmi suna tafiya da annabi da wani sahabin shi sai suka shiga wata makabarta ta arna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce wannan sahabi na shi bashiru annabi ya ce waɗannan dai an rigaye su da alheri mai yawa wato sun yi wa kansu asara har sun mutu ba su yi imani ba alheri mai yawa ya kubuce musu sai ce muna tafiya har muka shigo wata makabarta ta musulmi sai annabi ya hange ni da takalmina sai ce in cire takalmina muna cikin zance da shi a makabartar sai ce oh waɗannan sun rigaye jama'a da dama da alheri mai yawa tunda sun yi imani wannan na daga hadisan da ke ƙarfafa cewa babu kyau a shiga makabarta da takalmi sai dai in makabarta ana ga akwai tsaya ko kwalba da za ta raunata mutum shari'a ta yi sassauci a nan kamar da Imam Ahmad bin Hanbali da sauran malamai suka bada fatawa amma al-Imam Abu Dauda a cikin Kitabul Masail yace na ga malami na Ahmad bin Hanbali in aka tinkari makabarta sai cire takalman shi tsaf sai ainihin aje su gefe guda sai in an fito tukuna sannan sai ya sa su wato kaga Imam Ahmad ya zama ya bada fatawa ne a halin larura in makabartar ku da kaya anan an yi sassauci amma in babu sunna ta ce ka cire takalmanka ka aje su a ainihin wajen makabarta ko kuma ka rike su ka shiga da su sai ka samu wani gefe sai ka aje su kuma ka fito sai ka sa abubuwanka wannan shine abin da ya tabbata wasu sun yi ta'awili cewa ai ga hadisin da ake magana akan tambayar kabari cewa annabi yace in aka juyo za a dawo gida shi mamacin yana jin karar tafiyar takalma Ibn Hajar cikin Fathul Bari yace babu hujja a cikin wannan domin wannan hadisin wata matsala ce waƙi'a ce ainiya ba ta zo ne don ta karantar da mu hukuncin shiga makabarta da takalmi ba waccan kuma matsala ce musamman akan hukuncin shiga makabarta da takalmi don haka yace wannan ba ta zo don ta karantar da mu haka ba don haka kada ku ta rushe waccan da ta zo zahiri yace kuma ma in an so ai ta'awili za a iya cewa ai wannan da ke jin karar takalmin ta yi tunda shari'a ta ce ka shiga makabarta da shi yayin da kuka fita daga makabarta kuka sa takalman ku a lokacin Allah zai jiyar da shi sautin takalmi jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka ba kyau a shiga makabarta da takalmi ka kiyaye wannan in ka tashi shiga makabartar kana shiga sai kai wannan sallama shine ainihin assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minin walmuslimin wa inna insha Allah lalahiquna as'alullah lana wa lakum alafiya wato amincin Allah ya tabbata gare ku, ya ku waɗanda ke kwance a wannan makabarta. Daga cikin mu'mini da musulmi, mu ma in Allah ya so tabbas muna nan za mu riske ku. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana, kuma Allah ya yi muku sauƙi.
Kaga wannan sallama ce tare da addu'a. Wannan in ka shiga sai kuma ka jefa waɗancan abubuwan duk da aka farfaɗa insha Allah ta'ala.
Jama'ar musulmi, in an yi addu'a ɗin nan abin da ake bukata kenan, ka gama sai ka fito daga makabartar. Sauran wasu abubuwa da zaka je kana roƙon mamaki, mamaki ba zai iya tsinana maka komai ba, dan da zai tsinana maka da ya tsinana wa kanshi. Duk wanda ka gaya musu in sun samu ne ya so a ɗan ƙara mai kwanaki. Allah ya shiryar da mu. To, al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin shi yace, wa fi hadha al-hadisi dalilun li-istihbab ziyaratil qubur wa salami ala ahliha wa ad-du'a ilahum wa at-tarahhum alayhim. Wannan hadisi yana karantar da mu cewa shari'ar musulunci tana so a rinka ziyarar kaburbuka, ba dan komai ba, dan aje ayi musu sallama, ayi musu addu'a, a roki Allah madaukakin sarki ya ji kauna. Jama'ar musulmi, in an je makabarta ba a karanta wani abu na Al-Qur'ani, musamman wanda ya shafi umarni ko hali, sai dai a karanta ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda ke ishara zuwa ga gafara da addu'a ga mamata, kamar rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الله تغفرت منا الله كجيكان wadanda suka riga mu lahira da imani Allah madaukakin sarki kakka sanya kiyayya a cikin zukatan mu game da mu'minai Allah kai ne rangwame ne Allah kai ne rahama ne kai mana rangwame kai mana rahama babu ne shi kai wannan addu'a amma jama'a babu kyau ku kiyaye wannan da kyau tare da cewa na san wasu suna da jahilta wannan magana da zan yi babu kyau a ce a je makabarta a ce a karanta qul huwallahu qafa kaza hadisan da suka zo akan haka basu inganta ba na daga cikin su cewa wanda ya ziyarci makabarta ya karanta qul huwallahu qafa 11 ya sadaukar ga mamatan da ke kwance a wurin Allah zai mai gafara gwargwadon yawan mamatan
wannan hadisi bai inganta daga manzon Allah
Shehu Usmanu a cikin littafin shi Iya Usunna duk Najeriya ko ina ga kowa ya da Shehu Usmanu sai dai kiristoci kiristoci ne kawai ba ke da Shehu Usmanu ba duk musulman Najeriya sun yarda da Shehu Usmanu Shehu Usmanu shi yake in aka karanta wani abu na Al-Qur'ani a makabarta wanda ya shafi umarni ko hani ko tauhidi ko kuma shirka sai an kada duk mamacin da ke wurin an tuhume shi cewa ka ji wata aya ana karantawa kai aiki da ita sai shehu yace kun ga madadin ku je makabarta ku amfanar da mamatan ku kun je kun jaba musu matsala kai da kaje ka ce Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu ka je ka jawo wata aya ka sa an tashi shi an ce kai aiki da ita
Digiba su duka nawa ka ja mishi.
Saboda haka jama'a kun ji ku karanta littafin Ihya Us-Sunna. Kar ku ce ai ɗan izala sun ce ba a karatun Qur'ani in kuka faɗi haka kun yi sharri. Kar ku ce ɗan izala sun ce ba a yi wa mamata addu'a in kuka yi haka kun yi ƙarya. Abinda muka ce dole ne sai dai a yi yadda shari'ar musulunci ta ce.
Addu'a ka je ka tsaya akan kabari sai mai addu'a.
Amma in ka jawo wata sura za a tuhume shi yayi aiki da ita. To yanzu mutum nawa ne zaka bincika bai aiki da kaza bai aiki da kaza ba to matsala kuka ja mishi koko alheri kuka ya jama'ar musulmi wajibi ne abin da ya kamata ba wai aita abin nan ban kaura ba sai ce fa fihi fadilatu ziyarati quburil baqi wannan ainihin hadisi yana nuna mana falalar ziyarar makabartar baqi'a makabartar baqi'a har yanzu tana nan a Madina zaka ga daga ka fito masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ka ƙara gaba kaɗan daga ɓangaren dama za ka ganta babban makabarta ce an kewaye ta an zo an yi sa ƙarfe an kewaye ta ga ƙofa nan in kana son ka shiga za ka iya shiga sai dai ka yi a hankali in ka ji za ka ga akwai wasu waɗanda yake ba su da aikin yi ɗan zaman banza ne kawai irin tikarin mu baƙaƙen fata sun je kan sun zauna su ba 'yan Najeriya ba su ba 'yan Saudiya ba ba su da ƙasar zama sinan a kore su sinan a kore su za ka ga tunda suna ɗan jin burokin na larabci za su je suna ganin ka sare ta ya hajji ziyara wai ziyara ta zuwa to ziyara makabarta tun anan duniya ai tun anan Najeriya an koya maka ba ka da buƙatar in ka je sai ya nuna maka ka je ne maka ƙarya yake maka wannan shine kabarin Hamza ai wannan shine kabarin wani wannan shine kabarin wani waɗannan kaburbuka da ke kwance a baki a kakan ba a iya gane ko kabarin sahabi ɗaya saboda makabarta ce fiye da shekara 1000 a rufe wani lokacin wani wurin ya rage da ge wasu basani ba su zo su kwakwale su zuba wani haka to yaushe za a iya cewa wannan shine kabarin wani amma makabartar da ke jikin dutsen Uhud ita ce ta Hamza ana iya gane ga kabarin Hamza ga kabarin wani ga kabarin wani shikenan wannan babu laifi amma sauran makabartar baqi'a to ba a iya tantancewa yasa musu haddi ne ka ziyarci makabartar baqi'a tana nan a Madina in ka je ba sai ka biya ko ka buɗe kofa a buɗe take ka tura takalman ka karke ka shiga ka je ka ziyarta ka musu du'a'i ka roki Allah ya gafarta musu sahabbai ne kabarin Aisha na wurin kabarin Abu Huraira kabarin su Jabiru manyan sahabban nan da duk kake ji duk galibi kaburukan su suna wurin su Usman da makamantansu sai ka shiga sai ka musu addu'a Allah ya gafarta musu sai ka fita
ina fatan mun gane wannan.
Sai malam yake cewa qauluhu assalamu alaikum dar qaumin mu'minina qala al-khattabi wa ghayruhu fasihi fasihi anna as-salama ala al-amwati wal ahya'i sawa'un fi taqdimi as-salami ala alaikum bi khilafi ma kanat alayhi al-jahiliyya min qawlihi.
Wannan ya nuna sallaman masu rai da matattu duk ɗaya ne. In ka zo assalamu alaikum za ka ce, saɓanin jahiliya ne suke cewa alaikum salam. Shine a nan sai ka kamar yadda aka samu wani mawaƙi ba ma guje yake matan shi take cewa alaika salamullahi Qais ibn Asim wa rahmatuhu ma sha'a an yatarahama. Wai matacin ba ma guje yake, mijinta ba ma guje shi ma ya mutu, shine take cewa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da amincin shi gare ka, ya kai Qais ibn Asim sunan mijinta kenan. Sai kuma Allah ya maka rahama in ya so ya maka rahama. Kun ga tunda ba nan za ku gane ba magudi ya ce. Musulmi yake sai cewa Allah Allah in ka so kai kaza. Babu nan shi a cikin abin da magudi ya ce. Ware da gaske Allah ya kiyaye. Sannan malam ya sake cewa fihi istihbabu ifalati du'a. Wannan hadisi ya nuna mustahabbi ne mutum ya tsawaita addu'a. Gaskiya jama'a wajibi a samu gyara game da harkar addu'a in an je makabarta. Na farko addu'an nan ba a yin jam'i, kowa ya gane. Babu wani limami da zai ce a karanta Fatiha da kaza, a yi salati kaza, a yi kaza. Shari'ar musulunci ba ta faɗi wannan ba. Ka karanta littafin fatawa fit ta'ziya, wani babban malami ne da ke karantawa a Makka a masallacin Ka'aba ya rubuta shi, mai suna Ash-Shaykhul Usaimi. Fatawa fit ta'ziya ya ce in aka je makabarta ba kyau a samu liman ya ce kaza, liman ya ce kaza. Tun farko kaɗai da an gama rufe gawa, iyaka abin da liman zai ce sai ce ku yi addu'a ku roƙi Allah ya gafarta miki. Daga nan liman ya tashi addu'ar, sauran jama'a kowa ya tashi addu'ar, sai kowa ya sa kai ya fita. Amma da mun yi haka aka je sai a ce ai yau an je an kai gawa, sai albani ba su bari an yi addu'a ba, kai ƙarya. Kai ƙarya duk gawa in muka rufe ta sai mu mata addu'a. Amma matsala in al'ada ta shige ka da bid'a, duk yadda aka zo aka saba abin da ka sani sai ka ce ba a yi. Yanzu sai suke cewa wai mu ƴan izala wai ba ma yin wa ƴaƴanmu suna. Saboda ni wai dan ba mu tara su sun ci goro sun ci ladan suna ba. Shi ke nan fa wai kawai wai ba kuma sai ka ji an jima sai in ya ga ɗanka sai ya kira shi ya kai Isa. A kai kake ba a yi min suna ba yanzu, to kai ka sa mai Isa? Wai tunda ba a yi taron suna ba wai ba a yi suna ba. To wai tunda ba mu yi addu'a a jam'i ba wai sai suke ba ma yin addu'a? A'a, muna yin addu'a amma ba ma yi a jam'i. In aka ce kowa zai yi tashi, wannan yana Allah ka gafarta musu, wannan Allah yana ji ɗanshi, sai ya zama addu'a iri-iri. Addu'a iri-iri ta tarawa shi ainihin mamaci ɗin. Ina fatan mun gane wannan. Waɗannan na daga cikin abubuwan da ya kamata jama'a su duba. To abin da muke magana shi ne tsawaita addu'a ga mamaci. Tsawaita addu'a, addu'a ana yi. Imamu Muslim ya ruwaito hadisi a nan cikin Sahihu Muslim. Sahabi mai suna Amr ɗan As ya ce wa ɗanshi Abdullahi, ya kai Abdullahi, idan na mutu in kun rufe ni ku tsaya ku yi mini addu'a gwargwadon a yanka raƙumi a feɗe shi a raba naman shi ga jama'a. Aƙalla awa nawa kenan? Aƙalla awa biyu fa. Raƙumi a ce a yanka shi a feɗe shi a raba naman shi a kasafta, gwargwadon awa nawa zai ɗauka? Yake gwargwadon haka za a tsaya ana addu'an mamaci. To amma yanzu mutane gaggawa suke so, da zarar an gama haɗa ka kawai shikenan, to shikenan a yi addu'a, a yi addu'a. Fatiha da kulhu wallahu ƙafawku, Fatiha da kaza kaza, liman shi za ka gani ya fara guduwa ya bi makabarta. Amma abinda sunna take ifalatu du'a, a tsawaita addu'a, wa takririhi da kuma maimaita ita addu'ar, wa yarfa wa raf'il yadaini fihi da kuma ainihin daga hannaye, wa fihi anna du'a alqa'imi aqbalu min du'a aljalisi fil quburi. Malam yace wannan hadisi yana nuna mana abu na farko tsawaita addu'a, abu na biyu addu'ar ayi misaki in ka daga hannu Allah ka ji kaishi, Allah ka gafarta mishi, Allah ka bashi aljanna, Allah kai kaza. In ka ji kamar minti 15 ka ne sai ka sauke hannunka. Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ceton wannan mamaci, Allah ka yafe mishi, Allah ka kauda kai game da laifuffukan shi, kai 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 ka sake sauke hannunka, ka sake kai na uku haka gashi haka muka ji aka ce annabi sai uku sallallahu alaihi wasallam. Wannan ka kiyaye wannan. Muka ce in ka ɗaga hannunka aka ce ka sauke kar ka shafa. Hadisai ba su zo da cewa a shafa fuska a addu'a ba. Jama'a addinin musulunci nan sai an tsaya an take shi yadda ya kamata. A ware tsaba daga tsakuwa don ka a ci tuwon ana tauna karra. In an yi addu'a an ɗaga hannu ba a shafa fuska da addu'a haka, kowace irin addu'a. In ka ɗaga hannu ka roƙi Allah sai ka sauke. Hadisan da suka zo haka kakaf, Shehu Usman ɗan Hudu yake duk ba su inganta ba. Shehu Usman ɗan Hudu da kansa a cikin Iyau Sunna yake duk hadisin da yake in an yi addu'a a shafa fuska da addu'a duk ba shi ɗaya yake ba daidai bane, ba kyau. Mun gane wannan da kyau ko? Dan haka sai ka kiyaye in ka ɗaga hannunka addu'a sai ka sauke, ka sake ka sauke, ka sake sai ka sauke. Wannan abin da ake so kenan ka duba. Sannan abu na gaba aka ce wannan ya nuna ashe addu'a a makabarta a yi ta a tsaye ya fi a yi ta a zaune, saboda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya je a tsaye ya yi.
sai aka ce to yi a tsaye yafi a zaune. Kaga anan ba ana cewa ba kyau kai a zaune ba, amma ana cewa yi a tsaye din yafi, me yasa? Saboda gashi da Annabi ya je a tsaye yayi. Kaga daga nan zaka gane ashe matsalolin nan ana bukata a tsaya a koye su a ilmance. Wasu in ka je makabarta ka tsaya sai kaga har ne maka ishara zauna zauna. Ma ka samu wani gardin limami yana kusa ya zaunar da kai da karfi da yaki malam.
Allah ya kiyaye da ni.
To sai malam yace ya juzu fi Aisha fatu hashimi wa dammuha wajen munada din nan da Annabi yace ya Aisha, madadin yace ya Aisha tu
yace ya Aisha, ka ya halatta zaka ce ya Aishu, zaka iya cewa ya Aisha, zaka iya faɗin haka.
Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai yace wa huma wajhani jariyani, waɗannan fuskoki guda biyu ne waɗanda sun halatta fi kullin murakkamat, a wajen tarhini. Tarhini shine kamar yadda na faɗi,
suna an ka so sai ka faɗi rabi ka kyale rabi.
Sai yace wa fihi jawazu tarhini lismi idza lam yakun fihi idza'un lil murakkam.
Mutum ka rage sunan shi ka kira shi da rabi, in dai ba zai ji haushi ba, haka sai babu laifi in kai haka. Kamar sunan shi Zakariya'u, daga zo sai ka ce yaya'u ko ka ce ya'u ko ka ce Zakariya, babu ainihin laifi in dai ba zai ji haushi ba. Sunan shi Idris, daga zo ka ce Idi, in dai ba zai ji haushi ba. Amma in zai ji haushi fa iyar da yake so. Addinin musulunci bai yarda da tsogala ba. In mutum ya ce baya son ku ce mai suna kaza, to ka ku rinka faɗi wannan muguwar ɗabi'a mutanen Annabi Lutu ne suke yin. Mutum baya son suna, yana wucewa sai a dan makale sai a kira sunan nashi da karamin murya sai a abin nan, wannan ba daidai bane. Mutum baya so ka a kira shi, Allah ya kira da mu. Malam yake fihi ihbabu hadha alqawl li za'ir alqubur, wannan ya nuna mustahabbi ne ga wanda ya ziyarci makabarta yayi irin ainihin wannan addu'a. Sa'annan kuma malam yake gaba da cewa dai har wa yau wa fihi anna almuslima walmu'mina qad yakuna ni bi ma'na wahid, akwai inda kalmar mu'mini da musulmi sukan ainihin dauki ma'ana ta daya, ma'ana daya ya zama da musulmi da mu'mini duk abu daya ne. Haka ne malam yake wa fihi dalilun liman jawaza linnisa'i ziyarati alqubur, a cikin wannan hadisi akwai hujja ga malaman da suka ce ya halatta mata su ziyarci makabarta. Me yasa? Gashi Annabi ya halatta wa Aisha har ma ya koya mata addu'ar da za ta yi. Sai yake wa fiha khilafun lil ulama, malaman musulunci sun yi sabani game da matsalar ya halatta mace ta je ziyara makabarta ko bai halatta ba. Kar ku manta, bai halatta dai mace ta dauki gawa ko ta raka gawa makabarta ba, amma haka fuddan ta je ta ziyarci makabarta ko ya halatta. Sai yake wa hiya salatatu awjuhin li ashabina, malaman suka yi shafi'iya suka ce a tsohon cutuka uku,
a hadu ma ɗaya daga cikin uku ta harimuha. Wasu malaman suka ce haramun ne alaihin, haramun ne ga mata su je ziyarar makabarta. Ne hadisi da an Allahu zawwaratul qubur, saboda hadisin da aka ce Annabi ya ce Allah ya tsine wa mata masu ainihin wato zawwaratul qubur, wato mata masu ainihin yawan ziyarar makabarta. Wasani na biyu yukrahu, wasu suka ce makaruhi ne. Wasalisu na uku yubahu, wasu suka ce halal ne. To kafin mu tafi da nisa, hadisin da waɗancan suka kafa hujja da shi akan cewa haramun ne mata su ziyarci makabarta, cewa Allah ya la'anci mata masu ziyarar makabarta, wannan hadisi ingantacce ne. Yawan ziyara aka hana su, don haka ma'ana hadisin kenan, yawan ziyara aka tsine wa matar da kullum tana kan hanya za ta tafi ina makabarta, wannan Allah ance ta an hana ta. Amma